Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Kana da farkin demokrasiya kai shugaban kasa tana yiwa ya zama to tana da manufofi na kirki, amma ɗan baya gare ka muddin ya zama to ba su ma jama'a adalci, suna hutowa, suna gwada musu zahiri da cewa da su ne masu iko ga kara ga itace. Idan ana haka nan, dole ina cila za a samu a cikin su zaman waɗanda su abin za a ɓata musu rai.
To, masu sauraro, kamar yadda kuke gani, yau dai mun shigo da sabon shiri. Muna gabatar da shiri na musamman a yau Asabar ta ƙarshe a watan Yuli shekara ta 2023 da fatar an waye gari lafiya. Sunana Alheri Grace Abdu, kuma muna tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muke kuma farin cikin kasancewa tare da ku a yau. A yau za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa domin kawo muku rahotanni da fashin baki kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. Saboda haka, ma'abotan shiri mai farin jini maganin hawan jini, sai ku tare mu mako mai zuwa ba iznillah. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a shirin namu na yau, ga na sanyin na da kanin labarai.
To, Grace, Amurka ta ce juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar kan iya shafuwar dangantakar ta haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Nijar. Yan gudun hijirar Hong Kong sun yi marhabin da matakin Amurka na hana shugaban Hong Kong din John Lee shiga wani taron tattalin arziki da za a yi a Amurka. Wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun bace bayan da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Australia ya nutse a cikin ruwa a wani atisayen sojin na haɗin gwiwa da Amurka.
Kanin labaran kenan. Kamar yadda muka bayyana, yau shirin namu baki daya zai karkata ne kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar, wanda ya kasance juyin mulki na baya-bayan nan da ya nasara a yammacin Afirka. Duk da yake an samu ci gaba a fannin komawa mulkin demokuraɗiyya a Afirka, daga shekara ta 2000 zuwa yau an fuskanci juyin mulki sau 16 a ƙasashe daban-daban, galibi a ƙasashen renon Faransa, inda daga ciki 7 suka yi nasara. Da ya hada da wanda aka yi ranar Laraba a jamhuriyar Nijar din. To, ko menene ke jawo wannan juyin mulkin?
Jama'a, assalamu alaikum. Barkamu da wannan safiya. Ga kuma labaran duniyar. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro, John Kirby, ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar na iya haddasa Amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Nijar. Yanzu haka dai Amurka na da sojojinta kusan 1,100 a ƙasar ta Nijar. Shugaban ƙasar Kenya a cikin wani saƙon bidiyo ya ce juyin mulkin na Nijar wani babban koma baya ne ga nahiyar Afirka. Kungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS tana shirin gudanar da taro kan lamarin a gobe Lahadi a Abuja, babban birnin Najeriya. 'Yan gudun hijirar Hong Kong suna marhabin da matakin gwamnatin Amurka ta ɗauka na hana shugaban Hong Kong John Lee shiga wani taron tattalin arziki da za a yi a Amurka saboda rawar da ya taka wajen murƙushe masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a birnin. Jaridar Washington Post ce ta fara ba da rahoton matakin na gwamnatin Biden, inda ta ambato wasu jami'an Amurka da ba a san ko su waye ba, suna cewa za a hana shi halartar taron haɗin gwiwar tattalin arziki na yankin Asia da tekun Pacific da za a gudanar a San Francisco a watan Nuwamba. Kuma a shekara ta 2020 ne Amurka ta ƙaƙabawa Lee takunkumi saboda rawar da ya taka a matsayinsa na babban jami'in 'yan sanda a Hong Kong a daidai lokacin da ake murƙushe masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya. Ana ɗashi shugaban zartarwa na birnin a bara. Kusan mutane miliyan 200 a Amurka, ko kuma kashi 60% na yawan jama'ar Amurka, suna ƙarƙashin shawarwari kan yanayin zafi ko gargaɗin ambaliyar ruwa ko kuma cikin shirin kota kwana tun daga ranar Alhamis, a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasar. Ana hasashen zafi mai haɗari zai mamaye yawancin rabin gabashin Amurka yau Asabar, yayin da yanayin zafi ya bazu daga tsakiyar yamma zuwa arewa maso gabas da tsakiyar Atlantic, inda wasu mazauna za su fuskanci yanayin zafi mafi zafi na shekara. Daga ranar Alhamis zuwa jiya Juma'a, adadin mutanen da ke ƙarƙashin shawarwarin zafi ya tashi daga miliyan 180 zuwa miliyan 184. Haka kuma adadin mutanen da ke ƙarƙashin gargaɗi kan ambaliyar ruwa ya ragu daga miliyan 17 zuwa miliyan 10.
To, kada yi nisa nan gaba kada Murtala zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger inda hankali ya karkata kan juyin mulkin da sojoji suka yi da shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da kushewa yayin da kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa domin tunkarar lamarin kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana daga birnin Gwanni.
Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yayin da ke ziyarar aiki yanzu haka a Papua New Guinea yayi Allah wadai da juyin mulki inda yake cewa
je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument avec la plus grande fermeté ce coup d'état militaire
daga kausar murya ina sukan lamirin wannan juyin mulki ga shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiya da ke kokarin kawo wa kasarsa sauyin da yake bukata kuma wanda muke kawowa tamu gudunmuwa kamar yadda muka tallafawa wanda ya gabace shi wannan juyin mulki ya haramta inji Emmanuel Macron shugaban kasar Faransa da ya ci gaba da cewa juyin mulki yana da hatsari ga kasar da ƴaƴanta da ma dukkan wannan yankin ita ko Corinne Jean-Pierre kakakin White House ko fadar gwamnatin Amurka ta ce suna biyar kadin abinda ke faruwa yanzu haka jamhuriyar Niger inda ta ce a yanzu za a yi gaugawar cewa ga abin da ke faruwa a kasar ta Nijar amma muna bin kadin lamarin ta hanyar ofishin jikadancin Amurka da ke Nijar kuma muna goyon bayan shugaban da aka zaba ta hanyar demokradiya abinda yasa muke yin Allah wadai da juyin mulki da ma soke kundin tsarin mulki a dai lokacin da tarayyar Turai ke barazanar soke tallafinta ta hanyar Joseph Borrell babban wakilin tarayyar Turai mai kula da harkokin waje da siyasa da yanayin tsaro Antonio Guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya na cewa an yi juyin mulki a Mali a Burkina Faso yanzu kuma gashi a Niger ga cadi cikin wani rudanin rikon kwarya yayin da Sudan yaki ya barke kenan wannan yankin ya shiga matsala inji sakataren majalisar ɗinkin duniya inda ya ce akwai matsaloli wa al'umma na zaman lafiya da kwanciyar hankali a dukkan nahiyar Afirka a cikin wannan turka-turkar ce Najeriya da kasar Benin da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger na kokarin cimma maslaha a cewar Patrice Talon shugaban kasar Benin yayin da yake ban kwana da takwaransa na kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a Abuja inda yake
tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'autre constat
zamu amfani da kowace dama domin dawo da doka da oda jamhuriyar Niger amma sai an tafi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a cewar dan baba mamance ni wani dan kasa kalamman shugaban kasar Faransa akan hanya suke saboda yana da nasa dalle na fadin abin da yace
shi shugaban kasar Faransa yana da ambasada a nan kasar mu ta Niger kenan yana yiwa shi yana da bayanin da mu nan ma ba mu da mu yan kasar Niger kenan akwai dalilin da yasa ce haka nan kuma in ka duba ai ba shugaban kasar Faransa dai Allah wanda da wanda juyin mulki ba kasashe daban-daban America sai da yawo ga kungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manyan shugabanni na kasashe duk sun Allah wadai da wannan juyin mulki da anta domin ya taka mulkin demokrasiya
sai dai a cewar Abdul Aziz Musa na kungiyoyin fararen fulla jamhuriyar Niger Faransa ita ce kan wa'uwar gani za ta iza kata gwabce to ta bar ɗan Niger su warware matsalolin su
interesting France dia wani a kasar Niger yo dukkan da France take cikin da doronta duk wadin ta ji daki da makonkin maki kasar duniya Niger na ta karya da shi uranium ta Niger yo duk in ka shiga France ampul biyar na gidaje cikin ampul biyar da na France ampul hudu na uranium ki Niger na ke ta kenan horan shi arzikin kasar ne take wani da shi dan shi ne ba ta yarda mu ta samu ɗan siyasa da ke goyo ba su da ɗan wani lamu kenan France yo in take abun ke hwara Niger ita bata amince ba kenan akwai abun da ta rika tun shi mun ji da sojawa sun kai kudi ta anke an like iyakoki amma kaga Faransa da ta yi Mali da Burkina haka take so ta yi Niger kenan ta zo ko jiya ta dauko jirgin Faransa ta sauka Niger dami mu ɗan kasa a ban mu ne abun ya shawo ke mu ne ko mu ne kamata mu magana amma ba a bari Faransa ta zo ta sabaci
bisa ga dukkan alamu dai kasar ta jamhuriyar Niger ta bi sahun Mali da Burkina Faso inda general da brigade Chani Abdurrahman shugaban sabon majalisin da ke mulkin kasa ya ce makomar su uku nan guda ce Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
To a gaida na birnin Kwandiga Murtala da ci gaban labaran duniya.
To wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun bace bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Australia ya nutse a cikin ruwa da ke gabar tekun jihar Queensland a wani atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaro Richard Miles ya faɗa a yau Asabar cewa jirgin saman Taipan samfurin MRH-90 mai saukar ungulu ya rufto ne a kusa da tsibirin Hamilton da ke gabar tekun Great Barrier da misalin karfe 10:30 na daren jiya Juma'a. Jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike don gano ma'aikatan jirgin kuma tuni an sanar da iyalansu. Wani jirgin saman aikin ceto mai saukar ungulu ya ba da rahoton gano tarkacen jirgin da safiyar yau Asabar a kusa da tsibirin Dent. Jirgin na Taipan yana cikin atisayen haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Australia na shekara-shekara wanda ke da akasarin sansani a Queensland. A ƙarshe, Amurka za ta aikawa Taiwan $345 million na tallafin tsaro a wani sashi na wani shiri da aka daɗe ana jira don taimakawa tsibirin kare kansa daga yiwuwar mamayar China. Sanarwar ta wato da fadar White House ta fitar jiya Juma'a ta ce taimakon wanda zai je ga Taiwan a matsayin wani bangare na tallafin baitul malin makamai na Amurka zai hada da bayanan tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma ilmantar da sojoji. Maganar tallafin na zuwa ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken suke a birnin Brisbane na ƙasar Australia inda suke ganawa da takwarorinsu na Australia kan taron tuntuɓa na ministocin ƙasar Australia da Amurka karo na 33.
Kowa gaida Murtala Faruk Sanyin na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Niger Bazoum Mahamed ya kasance shugaban kasar Afirka na baya-bayan nan da aka yi wa juyin mulki a wani yunkurin da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin koma baya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a koma mulkin demokuraɗiyya a kasashen Afirka. Abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyinna ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A cikin gwamman shekaru da suka gabata an yi ta tsallin murna da kasancewar akasarin kasashen yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya sun kama turbar tsarin demokuraɗiyya wanda ke samar da shugabannin kasashe na farar hula ta hanyar zaɓe. To sai dai murna na neman komawa ciki a yayin da 'yan shekarun baya-bayan nan sojoji suka soma dawowa suna ɗauke ɗaiɗai tare da sake ƙwace mulki ta hanyar hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya. A cikin shekaru biyu na baya-bayan nan sojoji sun yi juyin mulki a kasashen Mali da Guinea da Burkina Faso da Chadi, sai kuma wannan makon ta tashi a jamhuriyar Nijar inda shugaban askarawan tsaron fadar shugaban kasa da kansa ya juye ya zama madugun hamɓarar da shugaban da yake karewa. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya Najeriya ta birnin Kebbi yana ganin wannan babban koma baya ne ga burin da ake da shi na tabbatar da wanzar da tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar ta Afirka.
Wannan da yana nuna mana ne cewa har yanzu da sauran rina akaba a tahiyyarmu da muke zuwa ta demokuraɗiyya da yawa wato mutane sun yi mamaki za mu ɗauka ma cewa a duniya duka an bar yayin mulkin soja amma sai gashi yanzu kamar yadda ka nuna yana fitowa a lahiyar Afirka. Wannan ya nuna kenan cewa har yanzu sojojin kasashen Afirka suna da buri na siyasa, suna da buri na katsalanda ga mulki na kasa, basu wato basu koma ga turbar da dama aka san soja da shi ba shine tsaron kasa. Wato abin takaici ne. Tafiyar mu ta demokratiya yana yin gaba ne ya dawo baya.
Bayan ayyana kansa a zaman sabon shugaban kasar Niger na mulkin soji, jagoran masu juyin mulki a kasar Janar Abdurrahman Tchiani ya lissafo matsalar tsaro da tabarbarewar tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na kifar da zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum wanda kuma har kawo yanzu suke ci gaba da tsare shi. To sai dai da alama waɗannan dalilan ba su gamsar da wasu akasarin 'yan kasar ba.
Tabarbarewar tsaro waye kwashe kayan kare kasa ya kawo jibge a fadar shugaban kasa domin kare iko kuma da wannan makaman ne yau suke barazanar kwacen mulki. Kenan yan Nijar da aka mata mu farga, ku gane cewa wannan mutanen sun ci amana ƙasa, sun ci amana demokratiya. Ba za su gamsar da ko yaro ƙarami bantana ba mai hankali, saboda harkar canci da rashawa. Yau kowa sani cewa yan siyasa sun kuka da kansu saboda babu mai yarda ɗauki taro na ƙasa ba, saboda ya san zai fuskanci kuliya.
Wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, Abdulrahman Alkasum, yana ganin da akwai abin lura a tattare da waɗannan dalilan na juyin mulki da aka bayar.
Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su, in kuma sababbi ne ya san da su. Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar waɗannan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Ko baya ga kakkausan suka da Allah wadai da juyin mulkin na Nijar ya fuskanta a duk faɗin duniya, wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar kulla wani haɗin gwiwa domin tunkarar lamarin. Tuni da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS, ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ta sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki domin maido da bazun kan muƙaminsa bayan juyin mulkin. Tsohon jakadan Najeriya Ambasada Jibril Chinade yana ganin cewa matakin na ECOWAS da kuma musamman Najeriya yana kan hanya.
Dan abin da ya shafi Nijar ya shafi Najeriya, ya shafi West Africa, ya shafi Afirka gabaki ɗaya. Shi yasa shi president namu, president Ahmed Tinubu, ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a ƙasar Nijar. Kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan ƙasashen duniya, kamar ita gwamnatin France kanta wanda da ita take mulkin Nijar, da gwamnatin America, da kuma babbar muryar majalisar ɗinkin duniya na Gataris. To duk waɗannan suna ƙoƙarin ne cewa a samu zaman lafiya.
To sai dai kuma General Abdulrazzaq Umar, wani mai sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya, ya bayyana ta baba kan yunkurin na ECOWAS da ma sauran ƙasashen duniya da ke da ra'ayin ɗaukar mataki kan juyin mulkin na Nijar.
Wannan goyon baya da suke yi da gaske suke yi ko kuwa ya kattabaka, saboda sau da dama waɗansu gwamnatocin, musamman gwamnatocin yamma, abinda suka faɗa daban, manufarsu daban, abinda suke aikatawa daban. Ban mu san gaskiyar magana ba. Idan abinda suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki, to amma kuma idan abinda suka faɗa dungu ne, wala ba
abin da
zai wanza.
Babbar damuwar da kasashen yammaci, musamman abokan hulɗa da ma manazarta na cikin gida da waje suka bayyana, shine yadda juyin mulki kan iya shafuwar kokarin da ake yi na yaki da ƴanta da ƙayar baya, waɗanda rahotanni suka tabbatar da cewa sun kutsa tare da yin kaka gida a kasashen yankin na Sahel. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC.
To a gaida na Sanyin na, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ganin yadda aka ɗauki sama da sa'o'i 48 kafin sanar da Abdulrahman Chani a matsayin shugaban ƙasa bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar Laraba, ya sa masu kula da lamura suka fara tunanin yiwuwar samun saɓani tsakanin masu juyin mulkin kan wanda zai karɓi ragamar shugabancin ƙasar. A cikin hirarsa da muryar Amurka, Professor Bubena Maiwa na Jami'ar Diop ta ƙasar Senegal ya bayyana cewa ɗabi'a ce ta masu juyin mulki.
Wannan ECOWAS, wannan ƙudirin nata na ECOWAS, wannan ba ƙudiri bane na kirki. Idan suna so su taka wata rawa wadda ake so a gani, a zamanin da ƙasa ta shiga matsala ta tsaro, a zamanin nan ne ya kamata ake sun kawo gudunmawa.
To sai a gafarce mu domin ba wannan ne muka so kawo muku ba.
Shi dai zai mulki idan aka yi shi abin da muka sani. Wannan ko a jamhuriyar Nijar ko ma Najeriya ne, ku tsaya ku diba ku gani. Ai sai an ɗan kwana biyu, saboda su so za suna so su sasanta tsakanin su tafana. Wato ɓangare-ɓangare na rundunar sojojin ƙasar. Inda wa'ansu aka yi ba da su ba, sai daga baya ake janyo su a sanya su. In ya ɗauko tarihi, to za a ga hakan. To amma da ya zamanto tarihi a nan wurin za a ci tsawon lokaci, So ba za a ɗauki tarihi ba, sai dai ina kusantawa mutane da cewa wannan ɗan kame-kamen da aka samu wannan akan gaskiya tahiyar unity a haka. Ina tuna matsani ga cewa a zamanin da Kwamandan Dauda Malam Wanke ya ma shugaba President Ibrahim Bayar mai nasara juyin mulki har ya kashe shi, ai sai da aka yi kwana biyu ba san ba kowaye zai ɗauki ragamar ikon. Sai tunda ranar tara aka yi, amma sai ranar 11 ga watan Afrilu aka samu aka san kowane ne zai shugabancin wannan kungiyar tasu.
Saboda haka wannan ba sabon abu ba ne.
Ba sabon abu ba ne, a Najeriya an san haka, a Niger an san haka. Tunda wanda yake hutawa ma ya bada sanarwar da an yi juyin mulki wani zamanin ba shi ba ne yake ɗauka. Alal misali, kowa ya sani da Joshua Dogon Yaro a Najeriya wata shi yake hutawa ya bada sanarwar cewa an yi juyin mulki. A Bata ya taɓa hutawa ya bada sanarwar cewa an yi juyin mulki, amma ba shi yake har sai Babangida ya hau. Tunda a zamanin da ma Buhari ya hau da aka yi ma shagari juyin mulki, ai shi a Bata shi ne ya bada sanarwa cewa an yi juyin mulki amma bai hau ba. A zamanin da aka yi na Babangida kuma shi ne ya bada sanarwa kuma bai hau ba. Wato wannan cikin ka'ida suke sun shugawa suna neman na ɗaya su tsaya ne har su sasanta ya shirya sun ɓangare-ɓangare na rundunar soja gaba ɗayanta sannan sai su ba da sanarwa, saboda in ba haka ba in ba su sasanta ba to abin ya tsaka cika sai a samu an za su yi bori.
To kamar yadda kowa ya sani a cikin 'yan shekarun nan an fuskanci juyin mulki a ƙasashen renon Faransa da dama. Niger kuma ana daga mata tuta kasancewa wannan karan farko ya zama an samu miƙa mulki daga zababban shugaban ƙasa na demokradiyya zuwa zababban shugaban ƙasa na demokradiyya, sai kuma aka samu wannan koma baya. Menene kake gani yake kawo yawan samun juyin mulki?
Abin da yake kawo haka girka Algeria Abdi a cikin duniyan nan tun ba kasashen da ƙasar Faransa ta zama ima mulki mallaka ba, wato rashin adalci. Yau kowa kana tafarkin demokarasiyya, kai shugaban kasa tana yiwuwa ya zamanto kana da manufofi na kirki, amma 'yan baya gare ka muddin ya zamanto ba su ma jama'a adalci, suna hutowa, suna gwada musu zahiri da cewa da su ne masu iko ga kara ga itace, suna da iko, suna da kuɗi, suna da ƙarfi, kuma suna da gidan kurkuku. Idan ana haka nan dole ila kila za a samu a cikin shugaban waɗanda su abin za a bata musu rai. Muddin ya zamanto ko cikin demokrasiya ko ba cikin demokrasiya ba, tun ba cikin demokrasiya ba, tun da mutane wa'anda suka yi gwagwarmaya su mulkin da muka yi gwagwarmaya a kawo demokrasiya a ƙasar Niger shekara ta 1990, a kawo demokrasiya ai ba mu ce a kawo demokrasiya don mutane 'yan ƙalilan kawai ba su rinka cin karansu ba babbaka, a'a, mun tambaye shi ne domin kawai a ce talakawan Niger su wadata. To idan ba wadata to me amfanin demokrasiya? Na faɗi shekaran jiya wannan shi yake kawo haka. Muddin ya zamanto ba su adalci, na saurari tsohon shugaban ƙasa na rigayi Pierre Buyoya na ƙasar Burundi ya faɗi ya ce muddin ya zamanto 'yan siyasa ko masu za'a wanda ke bisa kare da iko in ba su adalci ba su shahe ma jama'a hawayensu ko da ma ɗan ƙalilan ne, ya ce juyin mulki ba ya kariya. Kun san ƙasar Burundi lalle ƙasar Belgium ce ta musu mulkin mallaka, amma da harshen Faransanci suke aiki. To na ɗaya kenan. Na biyu, har yanzu kun san akwai abin da mutane har yanzu ba su fahimta da shi ba. Akwai zamanin mulkin mallaka na Ingila da na Faransa inda ya zamanto sun ka bambanta. Akwai indirect rule cikin koloni na abin na Ingila, akwai kuma direct rule wanda su ƙasa Faransa suke yi. Idan aka je aka diba duk ƙasashe waɗanda suka zama ƙarƙashin mulkin mallaka na Ingila lokacin da sun ka samu 'yancin kansu, to Ingila sai ta ɗan janye hannuwanta daga cikin yanayinsu na cikin gida. To amma ƙasa Faransa sai ta ci gaba da cewa da wato ko da ma kun samu 'yancin kanku muna nan ba mu tafiya. To irin rawar da ƙasar Faransa take takawa ne cikin waɗannan tsaffin ƙasashen waɗanda sai zama mamallaka, to shi ne yake sa mutane su tambori irin haka nan. Ban ce wannan juyin mulki da aka yi ba kamar cewa da ana Allah wadde da irin rawar da Faransa take taka ƙasar Niger ne, amma yawancinsu duka tun da kin tambayar kin ce ne cikin ƙasashen da Faransa ta zama mulki mamallaka, to yawancinsu duka cewa da wato irin yanayin rawar da ƙasar Faransa take takawa ne, ba ta bari ko kana ma'aikanci ba ta bari ka wana, ba ta bari ma ka maida fuska zuwa ga al'ummar ƙasarka, sai dai kuma ita abin da ta so. Yanayin arzikinmu ne ita take katutu, yanayin siyasa ne ita take katutu, kai har ma ita take aiko mana ababe wa'anda wato ba su da wata alaƙa da al'adunmu. Sai su ce dole ina tilasta mun yi.
To akwai masu ganin cewa wata hira da shi shugaba Bazoum ya yi ba da dadewa ba, inda ya bayyana cewa suna kokarin kwata kansu da yin kuɗi wanda zai nuna sun samu yanci ba amfani da kuɗin sefa da yake nuna cewa har yanzu suna karkashin Faransa nan ba, da dai waɗansu bayanai da ya yi a kwanan baya a cikin wata hira da aka yi da shi, ana ganin kamar cewa wannan na daga cikin dalilan da ya sa aka yi mishi juyin mulki, suna ganin kamar akwai hannun wata ƙasa a ciki.
Na gode da kika mun wannan tambayar. Ƴan ƙasar Nijar yawanci su duka ba su saurari wannan hirar da ya ba a cikin BBC, inda ya ce Nijar in a samu ne wato cewa da a yi amfani da naira, ya ce amma yanzu ba mu zuwa tare da Najeriya, amma za mu sauya mu sefa suna, kuma in aka ci gaba za mu sauya za mu kwato, maimakon a rinka buga wannan sefa a ƙasar Faransa za mu kwato wannan abin domin mu rinka buga kayanmu da kanmu. To wannan abin tun zamanin da ya yi wannan maganar, sai na ce to wannan ɗan talakin za a mai juyin mulki. Don me yasa? In mutane suna tuna shugaban ƙasar Togo wanda aka mai juyin mulki na farko shekara ta 1963 Silvanus Olympio, abinda sa aka mai juyin mulki kenan. Wannan kuma a nan ƙasar Mali shugaban ƙasa Modibo Keita da ya kirkiro wato kuɗi, ya fita daga sefa ya kirkiro kuɗi nashi na kanshi da aka ce ma faran maliyan, shi yasa aka mai juyin mulki. Kowa ya san irin rawar da ƙasar Faransa ta taka a ƙasar Gine lokacin marigayi shugaba Ahmad Sekou Toure, inda har ma suke bugo kuɗi don su zo kawai su tarwata ƙasar bisa ga haka. Ƙasa guda ce na gani wadda ta fita da cikin yanayin sefa da ba mata juyin mulki ba, an ka komo cikin sefa ita ce ƙasar Mauritania. Don farin suna cikin ƙasar sefa, ƙasashen da ke amfani da sefa suka huta, da suka huta shi kenan kawai sai suka kirkiro wannan kuɗin nasu wanda har yanzu suna aiki da shi da ake kira Sibuya. To wannan ƙasa kaɗai ce na gaba ya ma juyin mulki ba dangane da cewa da shi ta da cikin ƙasar sefa. Wallahi tun rabbe ya faɗi wannan magana nan girsi alheri Abdu na ce to wannan mutumin ba ya jima da iko dangane da wannan abu. Kuma ya fara juya hankali zuwa ga kamar ƙasashen Asiya, tun ba Rusiya ba, da Turkiya, da Indiya, da China. To wa'annan ababen duka suna kawo haka. To kuma yanzu nan muna jin cewa da cikin wannan juyin mulki akwai kamshin man fetur a ciki. Akwai kamshin man fetur a ciki ne yasa? Saboda sun so su kirkiro shi wancan tsohon shugaban ƙasa da yake kwaɗai bai ishe shi ba. Tsohon shugaban ƙasa ya so hudo wani kamfani inda za su janye ma tsohon kamfanin ƙasar Niger mai kula da man fetur da ake kira Solidec, sun so su hudda mishi wasu ababe tunda yanayin zancen wato rijiya uku na man fetur shi ya kawo wannan rikicin. To muna ganin cewa da shi ba zan ce ya fara kamar ɗebe wannan farnakin da shi tsohon shugaban ƙasa ya sami shi, wato ya ja ƙasar Nijar kamar yadda shi yake zaton zai kai ta inda ake cewa wannan abin kirki ne ƙasar Nijar. To wannan abun ina ganin su ne suka jawo mishi zancen sefa, zancen ya juya fuska daga ƙasar Faransa, wato ya samo ƴancin kan Nijar kamar yadda ba a zato. Ni huɗa a da a zato na mishi adawa, kuma yanzu ma ina mishi adawa. To amma ita gaskiya gaskiya ce, in ya kamata a faɗe ta to a bayyana ta.
Wato
akwai ababen su ne suka sa a gani na ake aka sura mishi shi.
To madalla Professor Bube na maiwa na jami'a Diop a birnin Dakar, zuwa an jima shirinmu na gaba za mu ɗora a wannan hira kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
A takaice, kakakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger na iya haddasa taɓarɓarewar dangantaka ta haɗin gwiwa tsakanin Amurka da gwamnatin ta Niger ɗin.
To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai ku tare mu kamar yadda muka ce da hantsi lokacin da za mu sake shigowa da wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu. Alheri ke muku, fata alheri.